بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم دعوكم سركيا داود مدرسة من تفسيري، wanda insha Allah za mu tashi ne kan aya ta 30 daidai a suratul baqara. Muna roƙon Allah madaukakin sarki da ya ba mu dacewa. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil
Allah ta'ala ya ce, wa iz qala rabbuka lil mala'ika, ka ambata lokacin da Ubangijinka ya faɗa wa mala'iku, ya kai Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka ambata lokacin da Ubangijinka ya faɗa wa mala'iku cewa inni ja'ilun fil ardi khalifa, lallai ni zan sanya wani mamayi a bayan ƙasa, wato wani wakili ko kuma wani bawana wanda zan ɗora masa nauyi na ainihin aiwatar da hukuncina a cikin ƙasa. Khalifatan an yakhlufuni fi tanfizi ahkami fiha, wato bawa da zan ajiye shi a bayan ƙasa ya tsaya a matsayin mai zartar da hukunce-hukunce na a cikin ƙasa, a cikin duniya. Ko da yake in aka ce khalifa wanda ya maye, wato da wani matsayi ko mulki ko jagoranci bayan wanda ya gabace shi, to ba wannan ma'anar ake nufi ba a nan. Wato Allah ta'ala zai fawwazawa, zai ɗora wa shi wannan bawa nasa da ya nufin halittawa, zai ɗora masa nauyin kafa wannan tsari na addinin Allah, wato a bayan ƙasa, wanda shi ne huwa Adamu abukum, shi ne Adam wanda shi ne babanku, shi ne asalinku ko mutane. Wasu sun ce ma'anar khalifa ɗin, wato mutane waɗanda za su rayu, waɗannan in sun wuce sai waɗansu su maye a madadinsu, mutane da za su dinga wato karɓar juna, in wannan tsarar ta wuce sai wata ta maye bayanta, a yi ta tafiya haka nan har zuwa lamarin Allah ya cika a bayan ƙasa. To haka ɗin ma dai ya kasance. Adam alayhi salam shi ne mutum na farko da Allah ya sauko da shi da addinin musulunci da shari'a ta ainihin Allah, kuma ya kafa ta, ya zauna da shi da zuriyarsa shekara 1000 kafin shirka ta bijiro a bayan ƙasa, kamar da aka rawaito, Imamul Bukhari ya rawaito daga Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Sannan shirka ta fara bayyana abinda ya kawo ko kuma ya sababta aiko annabi Nuhu alaihi salam. Kuma kamar da muke gani din dai al'ummomin haka suka ci gaba da zama wannan tsarar in ta wuce sai wata ta mai a bayanta hakan ake ta tafiya. A takaice dai Allah ta'ala ya baiwa mala'iku labari cewa zai halitta wani bawa nasa da zai ajiye shi a bayan ƙasa domin tabbatar da al'amarinsa na addini. Qalu, sai mala'ikun suka ce, al mala'ika yas'aluna anil hikma, wato su mala'ikun sun faɗa suna tambaya game da hikima da ke cikin wannan ainihin wato sanya halifa din a bayan ƙasa. Lamma arafu anna al-khalifata huwa Adam, yayin da suka san cewa halifan shine Adam, kuma ta wata kafa Allah ya sanar da su abinda zuriyar Adam din ainihin za ta aikata abubuwa, wasu abubuwa na laifuffuka. Suka ce, ataj'alu fiha man yufsidu fiha, shin za ka sanya cikin ƙasa, wato za ka sanya a bayan ƙasa man yufsidu fiha waɗanda za su yi ɓarna a cikinta bil ma'asi, da ayyukan sabo wanda ɗabi'arsu ba kamar halittar mala'iku take ba. Su mala'iku kasancewarsu ba su da buƙatu na gangan jiki, don haka babu ainihin wato yiwuwar shagaltuwa da wani abu sai abinda Allah ya ɗabi'ance su aka yi na ɗaya. To amma su ‘yan Adam kasancewarsu masu buƙatu iri-iri, ba an jarrabe su, waɗansu za su kiyaye amma da yawa za su saba. Wai su fiku dima, kuma wanda zai zubar da jina na yuriquha bil qatli, wanda zai zubar da jina na ta hanyar kisan kai, kama fa'ala banul jan, kamar yanda waɗansu da ake kira banul jan suka aikata. Wa kanu fiha, sun kasance kafin Adam alayhi salam halittu ne da suka yi ainihin wato rayuwa a bayan ƙasa. Wasu ma suna cewa sun yi dubban shekaru, su ma suna ainihin wato walwalarsu a bayan ƙasa. Falamma afsadu fiha wa safaku dima fima bainahum, amma lokacin da suka yi ɓarna a cikin ƙasa suka ta zubar da jina na, aka yi ta kashe-kashen kayuwa, zunubi ya yi yawa fima bainahum, arsalallahu alaihimul mala'ika, Allah ta'ala sai ya aiko mala'iku a kansu, fataraduhum ila aljaza'ir wal jibal, suka kora su, suka fatattake, suka kore su zuwa ga tsibirai da kuma duwatsu. Ko da yake dai waɗannan ruwayoyin da suke ambata haka ba su zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba da wani dalili sahihi, to amma dai an faɗi haka ɗin abinda ya sa wato su mala'ikun suka ce, to in dai waɗanda za a saka su zama halifofi a bayan ƙasa ire-iren waɗancan ne da suka yi ɓarna, menene hikimar da take ciki wajen ainihin wato saka su su zama halifa halifofi? An ce mala'iku ba su yi tambaya don fuskarar mazancin Allah ba, ba wai suna nufin don me za ka yi haka ba, kamar su nuna hakan bai dace ba, a sun tambaya ne game da hikimar da ta saka zai yi haka ɗin, tunda ko da mutane ko bayi sun riske wani abu, to shi kuma daga hikimar Ubangiji akwai yiwuwar wasu abubuwa da yawa suna nan a alhali bayin ba su sani ba. Suka ce, wa nahnu nusabbihu bihamdika, alhali mu mala'iku muna tsarkakewa gare ka tare da gode maka. nusabbihu mutalabbisina bihamdika, muna tasbihi halin kasancewar mu muna tudanye da godiya gare ka. Aina qulu subhanallahi wa bihamdi, wato muna fadin subhanallahi wa bihamdi, sarki ya tabbata ga Allah tare da godiya gare shi. Wanda wannan yana daga cikin sigogin tasbihi mai muhimmanci sosai da sunna ta tabbatar da shi. Wani qaddisu laka, muna tsarkake ka. Nunazzihuka amma la yaliqu bika, muna tsarkake ka a barin duk abin da bai dace da kai ba. Ala, sai Allah ta'ala ya ce musu, inni a'lamu ma la ta'lamun, ni na san abin da ba ku sani ba. Min al-maslaha, na san maslahar da take ciki istihlati Adam, wajen halifantar da Adam. Min ja'alihi salihan lit-ta'lim, wato zan sanya shi ya zamanto zai karɓi koyarwa. Wa qabulul ilm, wato koyarwa zai koya ma wani. Wa qabulul ilm, zai karɓi ilimi. Wal amali bi, da aiki da shi. Wa inna fi zurriyatihi al-mudi wal asi, cikin zuriyatarsa kuma ƴaƴan nasa ƴan Adam ɗin za a samu masu ɗa'a, mai tsa'a da mai saɓawa. Fa yazharu al-adlu bainahum, sai adalcin Allah ya bayyana a tsakaninsu. Fa qalu, sai mala'iku suka ce, ai sirran, a asirce cikin zukatan suka ce, lan yakhluqa rabbuna khalqan akrama alaina min wala alam, ba ma ganin Ubangijinmu zai halitta wata halitta da za ta fi mu daraja ko ta fi mu sani. Li sabqina lahu, saboda mun riga wannan halittar an halitta mu kafinta. Ai li zalika al-khalifati fil khalqi wal fard, mun riga yi wannan halifan da za a yi shi nan gaba. A halittawa mun riga shi sai da aka halitta mu da zamuna masu tsawo aka halitta shi. Wal fadli, kuma an ba mu fifiko, muna nan a sama muna ta ibada. Waru yace na malam ya rahu, kuma muna ganin abinda shi bai gani ba. Faka laka rabbuna ta'ala Adam min adimil ard, kusa Allah Ubangijinmu ya halitta Adam daga doron ƙasa, sassan ƙasa. Ai wajihiha, wato fuskar ƙasa. Bi an qabada minha qabdatan min jami'i alwaniha, Allah ta'ala ya damƙi damƙa daga dukkanin launukan ƙasa. Dukkan wani launi na ƙasa, nauyin ƙasa, kamar a ce wato birji, wato abin nan taɓo da sauransu, da jar ƙasa da sauran kowace irin launin ƙasa, to sai da aka damƙa aka haɗa. Wa ujina bil miyahil muktalifa, kuma aka kwaɓa wannan ƙasar mai launuka daban-daban da ruwa mabambanci. Wasawahu, Allah ta'ala ya daidaita ginin halittar Adam. Wanda faha fihi ruh, ya busa masa rai. Fasara hayawana na hassasa, sai ya zama rayayyar halitta mai motsawa, wadda za ta taɓa ta ji, kuma a taɓa ta ta ji. Shi ne ma'ana hassas, wanda zai taɓa ya ji, ya fahimci abin da ya taɓa, ko kuma in an taɓa shi zai riski cewa an taɓa shi. Ba da an kana jama'adan, bayan da daskararre ne na tsawon wani lokaci, kamar yadda ma'anar hakan ta zo a cikin ingantaccen hadisi. Ma'ana dai Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da ya nufi samar da Adam da zuriyarsa, ya labartawa mala'iku hakan, to amma sai suka yi tsammanin wato shi wannan halitta Adam da zuriyarsa in suka zo ba za a samu manya-manyan bayin Allah ba, masu sani irin nasu ko fiye da nasu ko mala'iku to sai Allah ta'ala ya ce ai na san abinda ba ku sani ba na kaddara cikin su ma akwai annabawa akwai manzanni akwai manya-manyan bayan Allah siddiqai akwai manya-manyan bayan Allah masu sadaukar da rayuwarsu don Allah su fi ƙarfin shahawoyin da suke yi sawa a sabawa Allah ko a zubda jini ba duka ne za su zamanto masu sabawar ba saboda haka akwai hikima a cikin wannan wa Allah ma'alim al-asma
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما قل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون
da Allah tabaraka wa ta'ala zai nuna musu daga cikin hikimar halitta wannan halifa Adam alaihi salam sai ya fifita shi da sani ya sanar da shi abinda mala'ikun ba su sani ba wa allama adama al-asma'a kullaha Allah ya sanar da Adam sunaye duka asma'al musammayat sunayen abubuwa duk wani abu da zaka gani ko menene shi Allah ya kimsa masa ya saka masa a zuciyarsa sunan abin kaza ne kuma an halitta shi an yi shi ne don kaza kullaha duka azawati wal ma'ani abubuwa da suke a gundarance za a gansu su ne zawat kamar a nuna dabba misali a nuna tsuntsu a nuna wani ƙwaro a nuna kome wani abu dai wanda za ka nuna shi a gundarance shi ne azawat kenan ma'ani kuma wasu abubuwan da a hankalce ne za a riske su kamar a ce yanayin sanyi yanayin zafi yanayin farin ciki yanayin baƙin ciki in kana jin kaza a jikinka to sunan abin kaza ba za a iya faɗa haka ko idan ka ji jikinka ya yi ɗumi kana makyarkyata me sunansa zazzaɓi ko zazzaɓin jansa idan ka yi kaza to duka komai Allah ya sanar da shi hadda malamai suka ce hadda yarurruka harsuna kowane irin harshe wadda zuriyarsa za ta yi magana da shi Allah ya sanar da shi alhadir wal haqir babba da ƙarami duk muhimmancin abu duk ainihin ƙanƙantarsa da ƙasƙancinsa ko kuma wannan zai nuna ya ce wannan sunanta kuma ga kuma abin da take yi misali sauro ƙuda da sauransu bi an alƙafi ƙalbihi ilmaha Allah ya jefa a cikin zuciyarsa sanin waɗannan abubuwan wanda ka san ko da mutum ya sa a rayuwarsa cewa ba abin da zai yi sai bincike kawai akan sanin abubuwa sunayen halittu irin wannan da kuma don menene aka yi su da fa'idojinsu zai kare rayuwarsa ba iya sanin duka sanin su duka ba sai dai san abin da ya sani to amma shi sai Allah ya jefa masa sanin sunayen abubuwa da zaka iya nunawa a gundarance da ma abubuwa na ma'anoni da harsuna summa aradahum alal mala'ika sannan Allah ya bijiro da abubuwan ambatawar akan mala'iku fi taglibin tufala da yace aradahum bai ce aradaha ba kaga da mirin na tufala ne to yarin jayar da masu hankali ne wa humul jinni wal insu ne mutane da aljanu wal mala'ikatu da mala'iku alangai da tufala wajja ma da haisu lam yaqul summa aradaha kaga yarin jayar da aljanu da mutane da mala'iku akan waɗanda ba aƙilai ba ne da kuma daskararren abubuwa da yake saboda haka bai ce sun ma'ara da ha ba a nan kamar akwai ɗan wani tsallake kaɗan wa fi taglibul uqala wa humul jinnu wal insu wal mala'ika ala ghairil uqala ala ghairil uqala wato akwai rinjayarwa ko ta uqala din wanda sune aljin wal insu wal mala'ika ala ghairil uqala ina fata lura yawa yarin jayar da su akan waɗanda ba aqilai bane idan suna da yawa amma dai aqilan mutane da aljanu da mala'iku wa'annan su suka fi daraja to saboda haka sai yarin jayar da su yarin ya bijiro da wa'annan suna abubuwan ambato akan mala'iku fa qala ya faɗa musu tabkitan wato yana ƙure su da hujja wa ilzaman bil hujjati yana lazimtan musu hujja li izhari makanati adam dan ya bayyanar da girman daraja ta adam din alayhi salam domin wanda duk aka ba shi sani fiye da waninsa to an fifita shi a kansa kenan waqtibaran kuma yana jarrabawa da su mala'iku wa'anda suka rada a ransu ko suka yi zaton cewa Allah ba zai halitta wani wanda ya fi su sani ba tunda shi Allah ya san abin da ke cikin zukatan halittunsa ya san sun yi wannan tunanin wannan zaton to sai ya bijiro da su akan mala'iku ya ce musu an bi'uni bi asma'i ha'ula'i ku bani labarin sunayen waɗannan abubuwa haulai al-musammayat waɗannan abubuwan ku bani labarin sunayensu in kuntum sadiqin in kun kasance ma'abuta gaskiya in kun kasance magaskata wato fi annila akhluqu alama minkum akan cewa ba zan halitta wanda yafi ku sani ba wato idan zaton da kuka yi ko faɗa da kuka yi a tsakanin ku cewa to Ubangiji ya halitta duk abin da zai halitta amma dai duk koma mai aka halitta mu ne dai a gaba to shine in wato abinda muke faɗa gaskiya ne to ku faɗa min sunayen waɗannan abubuwa aw annakum ahaqqu bil khilafa ko kuma da kuka ce ko ne kuka fi cancantar a baku halifanci jagoranci da gudanar da shugabanci a bayan ƙasa ku kuka fi cancanta to ku bani labarin waɗannan sunayen shi halifanci jagoranci ba zai yiwu ba sai da sani abinda baka san shi ba ba za ka iya sarrafa shi ka gudanar da shi yadda ake so ba saboda haka in kun sani ku faɗa min falo sai suka ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka tanzihan laka anil itiradi alaika tsarki ya tabbata gare ka a barin wato yin gardama gare ka wai a ce idan me kai kaza ko a yi tawaye a bijire a dama tambayar kamar da malamai suka ce ba tambaya ce ta galatsi ba tambaya ce ta fassarar abinda Allah ya faɗa ba gardama ba ce ba domin yi wa Allah itiradi yi wa Allah gardama cewa Allah dan me kai kaza nan kafirci ne rashin ladabi ne ga Allah la yasalu amma yafalu wa hum yusalun ba a cewa Allah dan me kai kaza saboda menene ka talauta wasu ka arzikta wasu ko ka anin daukaka wani ka kaskanta wani sai dai a iya tambaya game da hikima me yasa Allah ta'ala menene hikimar da take ciki a rayuwar duniya Allah ya wadata wa'ansu ya talauta wa'ansu ya ba wa'ansu lafiya ya ba wa'ansu ya jarabe su da rashin lafiya ya faranta zukatan wa'ansu ya bakanta zukatan wa'ansu sai ya ce eh akwai hikimomi da yawa duniya gida ne na bauta kuma da jarrabawa kaza da kaza da kaza to ka gan tambaya akai ta hikimar da ke ciki fa'ida ake nema wannan babu ne to irin tambayar da mala'iku suka yi kenan yasa da aka tambaye su nan to abinda suka yi shine suka yi tawadu suka ce tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ba gardama muke yi gare ka ba la ilma lana ba mu da sani ba mu da wani sani illa ma allamtana sai abinda ka sanar da mu innaka antal alimul hakim lalle kai ne masani wanda ya san duka ya san komai alhakim kuma gwani mai cikakkiyar gwaninta da iyawa allazi la yakhruju shay'un an ilmi wanda saboda alalim ne shi ba wani abu da zai fice a barin saninsa komai yana nan cikin saninsa yawa saboda kuma alhakim ne gwani ne shi yad'u al-ashya'a fi mawadi'iha li hikmatin kowane duk abubuwa yana ajiye su yana saka su a bigiran da suka dace saboda hikima da gwaninta da ke ciki ma'ana dai mala'iku sun mayarwa Allah al'amari kuma ai sun yi ladabi sun yi tawadu ga Allah wajen sallama wa hukuncinsa tunda hakan ya zaɓa hakan ya hukunci sun yi tambaya game da hikima an ba su amsa sun amince ba su yi jayayya ba bisa Allah ta'ala ya bayyana wato fa'idar ko kuma fifikon ala Allah ta'ala ya ce ya adam ya kai adam anbihum bi asma'ihim ka ba su labari ka bai wa mala'ikun labaransu ai almusammayat labaran ababen ambatawar fasamma kulla shay'in bismihi sai ya ambata kowane abu da sunansa komai da mutane za su yi amfani da shi da zai zama wani abu na gudanuwar rayuwarsu ko menene Allah ya halitta shi samfarinsa kuma ya nuna malamai suka ce har kamar ka ce tukunya lodayi muciya da sauran abubuwa irin waɗannan ko menene wannan an yi shi ne don su mutane suna da buƙatar abinci za su yi girki za su ɗebo kuma su saka har ƙwarya sai su ɗauko ƙwarya su saka lodayi kuma za su ɗiba su kai bakinsu kaza kaza duk kowanne sai da ya musu bayani dalla dalla ina mala'iku za su san wannan su da ba su da alaƙa da abinci ba su da alaƙa da kama a ce dabbobi wannan jaki ne jaki yana za su hau jaki domin su yi kaza za su ɗora masa kaya wannan raƙumi sunansa zai musu fa'ida kaza kaza wannan saniya ce za su dogara da ita wajen samun nono madara man shanu waye da waye kaga abubuwa ne ga sunan da yawa Allah ta'ala duka ya sanar da shi ya dura masa sanin a lokaci guda kuma ya bayyana musu fasamma kulla shay'in bismihi wa zakara hikmatahu allati khuliqa laha kowane abu ya ambata shi da sunansa da kuma hikimar da aka halitta wannan abun domin dominta an halitta abu kaza din nan domin kaza falamma anba'ahum bi asma'ihim to lokacin da Adam ya ba su labarin sunayen abubuwa Allah ta'ala wato Allah ta'ala sai ya faɗa musu ai munabbihan wato yana fadakar da su yana tunatar da su alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard dama ban fada muku bane cewa ni na san abinda ke fake ke boye a cikin samai da kasai abinda muka sani ba shi kadai bane sani akwai abubuwa da yawa na sani da hikima wanda na sani da ba ku sani ba in na ce zan yi kaza to ba zai rasa wani sani da wata hikima da fa'ida ba ma ga ba fihi wa alam ma tubdun kuma ina sane da abinda kuke bayyanawa ma tuzhiruna min umurikum abinda kuke bayyanawa daga al'amuran wa min ha qawlukum daga ciki akwai fadin ku ata ja'alu fiha man yufsidu fiha azwa qarshi wa ma kuntum taktumun da ma abinda kuke boyewa tusiruna fiha kuke boyewa cikin zakatan ku wa min zalika qawlukum daga ciki akwai fadin ku a junan ku ko a sirrin ku lan yakhluqa rabbuna akrama alaihi minna wala alama ubangijin mu ba zai halitta wani halitta da yake mu daraja ba ko yake mu sani to wannan suna kyautata zato ga kansu ne kuma ba sa tsammani wani zai fi su amma Allah ya riga yayi wani tanaji wanda ba su sani ba da wannan malamai na aqida suke cewa wannan zahirinsa ya nuna fifikon annabawa wato da manzanni a cikin ƴan adam akan mala'iku kuma wannan haka yake zahiri kaga daraja da Allah ya wa dan adam kenan shi din da aka halitta daga baya ba za ka kwatanta halittar dan adam da halittar mala'iku ba a wajen dadewa haka nan wajen yawa haka nan wajen karfi da yawan tasiri amma fadala da karramawa da Allah ya wa dan adam ta sanadin ilimi ta sanadi na ainihin yawan sani da biyayya a cikin sanin da kuma kokarin tabbatar da tsarin Allah a bayan kasa to wannan shine baiwa ɗan adam daraja har ila yau kuma kasancewa ɗan adam an sanya masa buƙatu daban-daban wanda mala'iku ba su da waɗannan buƙatu to wanda Allah ya bashi matsayi na ɗaukaka a barin sabo da waɗannan buƙatun duka ya zama shi ma duk da ɗan adam ne amma rayuwarsa tana kwaikwayar rayuwar mala'iku ta wajen ɗaukaka su mala'iku su annabawa mun sani ma'asumai ne ba sa nufin saɓa wa Allah in ka ga wani abu na kure ya auku to sha'afa ne kuskure ne amma dai su nufi saɓa wa Allah gadan-gadan kai tsaye wannan ba sa yi to ka ga lallai fifikon su da darajar su ɗaukakar su anan ta bayyana sosai domin sun jajirce sun fi ƙarfin waɗannan buƙatu na gangan jiki har sun kasance duk da ‘yan adam ne su amma tamkar mala’iku suke wa fi haza tambihun li bani adama cikin wannan akwai tunatarwa ga ‘yan adam anna fadlahum innama huwa bil ilmi cewa fifikon su da sani ne ilimi ne dalili da ya jawo Allah ya fifita su akan sauran halittu allazi bi ikhtara Allahu abahum adama lil khilafati ala al ard wanda ilimin da shine Allah ya zabi baban su Adam alayhi salam dan ya zama khalifa ani mai gyara a bayan kasa ma kauni abna'ihi yufsiduna fil ard kada cewa wasu daga cikin ƴaƴansa za su yi barna a cikin kasa wa yasfikuna dima har ma wasu su zub da jinan to amma kasancewar za a samu managarta masana waɗanda suka san Allah akwai annabawa akwai siddiƙai akwai masana malamai akwai masu jihadi bayan Allah waɗanda suka sadaukar da rayuwarsu ainihin don bin Allah to don wannan sai Allah ya rinjayar da darajar Adam da zuriyarsa managarta ɗin duk da cewa akwai kangararrun a ciki wa lam yaj'alil khilafata lil mala'ikati bai sanya khalifancin ga mala'iku ba ma annabi la ya sunna Allah ta da cewa ba sa sabawa Allah wai sabbihuna bihamdi wai qaddisuna lahu ta da cewa suna tasbihi da tsarkake Allah a koda yaushe duka wadannan abubuwa wadansu hikimomi ne da sirruka na Allah wanda dama tun azali ya kaddara faruwar wadannan abubuwa cewa zai halitta Adam alaihi salam ya bashi wannan matsayi abubuwan da za su faru da sauko da shi a bayan ƙasa da mai al'amarin rayuwa ta zuriyarsa su gudana har zuwa kuma ƙarshen duniya har a zo kuma a yi hisabi na aljanna su shiga aljanna Allah sa da mu a ciki ɗan wutar su tafi wuta duk wannan al'amura ne waɗanda Allah ya riga ya shirya su tun azali ثم ذكر في ما يأتي قصة سجود الملائكة لآدم تكريما له سننتقي آيات دكي زوا الله زي أنبتا يا أنبتا لا بار سجد ملائكو غا آدم دن كرماشي دا الله بيّن درجة دا مسأينا آدم سي قارا بيّن في بيكون ناسا يومر تي ملائكو سمس سجد تجير مماوا بابو تابا وي باي إبليس أن يسجد له دكما in sujada da iblis yayi wa ma tarattaba min zalika li inzari abnai adama aduwahum alladud da abin da ya biyo baya bayan wannan wato shine gargadi da aka yi wa ƴaƴan annabi adam akan makiyin su mai tsananin kiyayya da gaba shine iblis tunda ya nuna kiyayya da hasada ya ki sujada ga adam alaihi salam ya nuna cewa ya fi shi to lallai kuma yayi alwashi da alƙawarin cewa zai halakar da zuriyarsa sai kalilan waɗanda aka kefe to duka su ankara da wannan wata hazirihim an yattabi'u dariqahu da gargadin zuriyar Adam alaihi salam cewa wannan kiyayya da hasadar ta sa yana son su bi hanyarsa ya batar da su to lallai an gargade su kada su yi haka kada su bi shi innama yaksudu bihi igwa'ahu abinda shaydan yake nufi da kiran su zuwa ga ayyukan sabo shine ya batar da su lil adawati al asliyati bainahu wa bainahum domin yayya da gaba na asali tsakanin shi iblis da su wa qala ta'ala li muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine fa Allah madaukakin sarki ya fadawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda wannan din ya faru للملائكة فأنبت يعند مكو فدا وملائكة ومن بينهم إبليس شي إبليس ينا سكان علوكة وليس منهم وجو بايا تكين سو أما شي إبليس با ملائكة بني أما دي ينا رأيوا تاردس سبود علوكة با على أنتيشي أنكو ريشي دا غهدر ربنجي ديبام bai wannan girman kan da ainihin tawayen ba abinda ya jawo a kore shi din ba tukuna wa kana min aljinni ya kasance daga aljanu yake ko kuma shine tushen su to amma dai yana zaune tare da mala'ikun fatana wala hulam to shi yasa umarnin yin sujada din sai ya hada har da shi Allah ta'ala yace usjudu li adam kuyi sujada ga Adam sujuda tahiyyatan bil inhina sujadar gaisuwa ta sun kuyawa da rankafawa bi amrillahi da umarnin Allah fa hiya ibadatun lahu yin wannan sujada ko sunkuyawa su gaida Adam da umarnin Allah ibada suka yi ga Allah domin tunda Allah ne ta'ala yace su yi suka yi to shi Adam ya zama alƙibla kawai ba shi suka bautawa ba Allah suka yi wa biyayya kamar yanda in mun fuskanci Ka'aba mun yi sallah ai ba Ka'abar muke bautawa ba muna bautawa Allah ne a daidai inda Allah ya umarce mu mun fuskanta haka in mun kafa goshi a doran ƙasa ba ƙasar muke neman wani ba a gurinta ba mahalicinmu da mahalicinta ne ya saka mu mu yi ibada ce to haka nan sujadar mala'iku ganin Adam sujada ce ta ibada wa sujudu ihwatu yusufa lahu innama hiya bil adam sujada kuma da yan uwan yusuf suka masa suka runkafa suka gaishe shi to wannan kuma al'ada su ce wala isma alaihim fiha a shari'ar su babu zanibi in an yi haka islam ya kunu na kana hayyun anha su a wancan shari'a din wani ya sunkuya gaida wani a zamanin su yusuf annabi yaqub wannan ba a hana ba amma walamma ja'al islam abdala zalika bisalam da musulunci ya zo sai ya bata ya haramta wani ya sunkuya ko ya gurfana balle ma ya kafa goshi ya ce zai gaida wani sai aka sanya sallama ta zama gaisuwar musulunci wala yajuzu li ahadin an yanha niyya li ahadin fi tahiyya da haka ba zai halatta ba baya halatta ga wani ya sunkuya kamar mai ruku'u ko sujada ko makamancin haka domin gaisuwa musulunci ya hana linahi alaihi salam an zalika bil ibla da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hanin haka daga haka din a sake imamu tirmizi da ibnu majah sun ruwaito fadin annabi sallallahu alaihi wasallam law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha min izami haqqihi alayha da zan umarci wani ya yi sujada ga wani to da sai mun umarci mace ta yi sujada ga mijinta wa ma'ana sujadar gaisuwa dama ba sujadar ibada ba da ya halatta domin gaisuwa wani ya sunkuya ko ya zube guyo abin nan goshi ko ya burfana dangane da wani to da sai ce mace ta dinga burfanawa tana gaida mijinta saboda girman haƙƙin sa a kanta to amma saboda ba zai baya halatta ban yi umarni da wannan ba to ya zama dai wani abu ne a musulunci da bai halatta ba wannan kuma labari da Allah ya bamu cewa ya umarci mala'iku su sujada ga Adam wannan ibada ce Allah ya umarce su su yi fa sajadu sai suka yi sujada illa iblisa fati iblis aba iblis yaqi imtana amina sujudi yaqi yin sujada wastakbara yayi girman kai takabbara anhu ya girman kai wato a barin yin sujada wa qala yace ana khairu minhu yace ni ne mafifici akan sa wato nafi shi bai duba girman wanda ya bashi umarnin ba sai ya duba kankantar wanda za a yi wa alif duk da cewa shi ma ba karami bane tunda Allah ya ɗaukaka shi amma dama shi mai hasada ko mai girman kai maki baya duba hikimar Allah ta'ala da ɗaukaka wanda ya ɗaukaka wannan mutar hasada da girman kai ɗin ko ƙiyayya sai su sa shi ya kambama kansa kuma ya ƙi gane hikimar Allah ta'ala wajen ɗaukaka wanda ya ɗaukaka sai kuma ya faɗi wa kana minal kafirin sai ya zamanto cikin waɗanda suka kafirta kuma dama wato yana cikin waɗanda suka za su kafirta wato wannan girman kan da ya yi sai ya zama sababi na kafirtarsa kuma dama shi zai zama kafirin fi ilmin la sanin Allah Allah ya sani tun alahul mahfuz ya rubuta fil azal cewa zai kangare ya zama kafiri shi yasa yayi wannan yasa malamai suke cewa wanda bai yi biyayya ga umarnin Allah ba amma saboda lalaci saboda ainihin wato rashin himma amma ba dan girman kai ba, ba dan ƙaryatawa ba, ba dan wulakanta umarnin ba, ko tawaye ba. Wannan sai zama mai laifi kadai, kamar yadda aka ce wanda bai sallah ba ko bai azumi ba ko ya ibada zakka, amma dai ya yarda da cewa waɗannan hukunce-hukunce ne na Allah kuma wajibi ne, abubuwa ne muhimmai masu kyau, sai dai shi ne ya yi lalaci ya gajiya bai yi ba, sai ya zama mai laifi. Amma yayin da ya zamanto ya ƙi yi ne saboda bai ma yarda da hukuncin ba, kuma wato ya tozarta hukuncin ya nuna ma wani abu ne mara muhimmanci mara kyau, ya wulakanta hukuncin, kaga ya nuna girman kai kuma bai ladabi ga Allah ba, bai yi da'a ba, wannan sai zama kafirci. Malamai suna cewa aikata zunubi duk girmansa, in dai zunubi ne abin ba kafirci ba ne, shi zunubi ne, ko mai yawan yi to sai dai mutum ya zama fasiki. Amma ko da mutum bai aikata ba, idan ya halatta ko kuma ya yi isgilanci, ya wofintar da wannan hukuncin, ya nuna bai girmama shi ba, ko nuna ya fi ƙarfin biyayya ɗin kamar da Iblis ya yi, wannan kafirci ne, wannan kafirci ne, to Allah ka tsare ni. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjuka aljanna, kuma muka ce ya kai Adam ka zauna kai da matarka Hawwa aljanna, ku zauna cikin gidan aljanna. Wa kula min haragadin, kuma kai da ita ku ci daga cikin gidan aljanna, abinda ke cikin gidan aljanna, akalan ragadin wato ci wanda yake a yalwace, wasi'an la hajara fi, wato yalwatacce wanda babu hani cikinsa, wato ma'ana duk abinda kuka gani a ciki an halatta mu na ababen ci da sha da sauransu, hai su shi tuma a duk inda kuka wato kuke so, sai aka nuna musu bishiya guda ɗaya, aka ce wala taqrabu hadhihi shajarata, amma kada ku kusanci wannan bishiya, bil akli minha, da ci daga ita, wa hiya alhinta, ita ce hinta. Hinta dai asali wato aka ce hinta alkama ce, awil karam, ko kuma wato inabi, an gari ma ko waninsu. Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah, kamar Ibn Kasir yake faɗa, suna cewa babu wani dalili takamaimai da ya nuna ga irin bishiyar ko tsiron da ake nufi, an dai nuna musu wani tsiro ko wata bishiya, wato bishiya tunda Al-Qur'ani ya kira ta da bishiya, wato an nuna musu wata bishiya guda ɗaya, aka ce kada ku taɓa wannan, in kun taɓa fata kuna mina zalimin, za ku zama cikin masu laifi, ayal asina, za ku zama cikin waɗanda suka saba, alladina wada'u amran laifi gairi mawdu'i, waɗanda suka sanya umarnin Allah ba inda ya kamata a ajiye shi ba, wa aslu zulmi wal ushayi fi gairi mawdu'i, dama kuma asalin zalunci aka ce zalunci shine a saka abu ba a ma'ajiyarsa ba, ana dai jarrabawa ce dan Allah kadai ya san dangin bishiyoyi da ya saka yawansu da nau'insu a cikin gidan aljanna, to amma sai aka ce ga guda ɗaya nan kada ku taɓa, kuma sai ya zamanto ita wannan ɗin dai shaitan ya yi amfani da ita ya makantar da ko ya mantar da su, ya sa suka sha'afa a barin hanin har suka taɓa wannan bishiya, ya zama dalilin wato fitowarsu da gidan aljanna. Shi ya sa malamai suke cewa shi ɗan Adam ya fi fisguwa zuwa ga abin da aka hane shi, duk abin da aka ce an hana mutum laifi ne, to sai ka ga ya fi karkata zuwa ga wato aikata wannan. Innan nafsa al'ammaratun bisu, shi rai yana yawan umarni da mummuna abu, sai dai wato jin an Allah, in Allah ya taimaki mutum ya basiranta ya kiyaye. Abubuwan da Allah ya halatta su suka fi yawa, to amma sai ka ga kuma an bar halal ɗin an tafi zuwa ga haram, ko ba haka bane? Allah ya halatta abubuwa da yawa sai ya kebe wasu abubuwa yace ya haramta. To madadin a wadatu da halal din, to sai kaga cewa an bar halal din, duk da cewa shi ne yafi sauki, kuma shi yafi natsarwa, kuma shi yafi sanya zaman lafiya, to sai a bar shi a tafi zuwa ga sabo. Sai ga dan adam kuma daga ƙarshe ya shiga ƙaƙanikayi. To abin ya samo asali tun daga lamarin Adam alaihi salam da matarsa, da ainihin kaidi da makirci da shedan yayi a tattare da su. To wannan ma kaga abin hattara ne a rayuwarmu, cewa lalle ne mu jajirce har kullum abinda rayukanmu suke so, daga abinda bai halatta ba mu yi ƙoƙarin kauracewa wannan abin, mu tafi zuwa ga abinda yake shi ne halal, shi ne zamanmu lafiya, kuma kubuta daga yaƙin maƙi, wato shi ne shaitan. To da hakan ta faru, Allah ta'ala ce fa azallahuma shaitanu anhu.
فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.
فأزلهم الشيطان عنها sai shedan ya zamar da su, wato ya sababta musu abinda ake cewa zalla. Zalla ita ce zamewa da rashin tabbatar diddige akan abu, shine zalla. Fa'azallahum ash-shaytan sai shedan ya zamar da su, ya sa diddigen su ya zame a barin daidai. Ai iblis ai azhabahuma, wato ya sababta musu fita daga cikinta. Wa fi qira'atin fa'azalahuma, wata qira'a saka cire shadda aka ƙara alif, fa'azalahuma aina hahuma, sai ya gusar da su, ya kawar da su. Azallahuma daga zalla, azalahuma kuma daga zawal. Zalla zamewa, zamewar kafa, zawal kuma gushewa, ƙetare abu a bar shi. To ma'anar dai kusa da kusa take. Sai shedan ya gusar da su anha a barin ita aljanna. Menene hilarsa da ya jawo wannan? Bi an ƙala, ya ce musu hal adullukuma ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla, kamar yadda ya faɗa wata sutu ɗaha, ya ce ko in nuna muku wata bishiya wadda in kuka ci daga cikinta za ku dawwama a cikin gidan aljanna, ga mulkin kuma da ba zai ƙare ba, ba zai tsufa ba, ba zai ƙare ba. Wa qasamahuma billahi innahu lahuma laminan nasihin, kuma ya rantse musu da Allah cewa wannan batu da ya faɗa musu wato gaskiya ce ta tsakani da Allah yake gaya musu. Wato ba a so ne su jima su dawama shi yasa ba a ce ba dan wani abu ne ba to amma inda za su cika wato shikenan za su dawama a cikin wannan jin dadi kuma za su samu mulki da ba zai kare ba to dadi irin na aljanna da laya irin ta mutum sai suka manta suka karkata zuwa ga fadayin dawamar da wannan mulki da ba zai kare ba kuma da ya rantse musu da Allah ba sai tsammanin wani mai rantsuwa zai rantse da Allah ba ba akan gaskiya ba kuma amma da yake dai sha'afar da kuma rabkana ta zo sun manta cewa Allah ta'ala ya ce kada su taba fa akhrajahuma mimma kana fi sai fitar da su daga abin da suka kasance a cikinsa minan na'im na jin daɗi to shi ya sa sau da yawa ɗan adam a garin nema wa kansa jin daɗi da wata ɗaukaka da wani sukuni a bayan ƙasa yake janyo wa kansa a rasawa ma baki ɗaya har ma ya shiga wani hali na ƙaƙanikayi kuma duka wannan daga cikin tarakan shaitan ɗin ne dai mutum yana zaune lafiya Allah ya rufa masa asiri yana jin daɗi hankalinsa kwance da mutunci da komai amma sai ya shiga wata safka ta kasada da neman dukiya mai yawa ko neman mulki sai ya rasa abin da yake ciki kuma ya shiga cikin damuwa wacce bai san iyakarta ba to haka shaitan ya yi wa kakanmu Adam alaihi salam kuma kullum yana ƙoƙarin jefa muzuriyoyinsa a cikin wannan tarko sai dai wanda Allah ya kubutar da shi Allah ya kubutar da mu wa qulna bitu muka ce ku sauka ila al-ardi zuwa ƙasa antuma bimashtamaltuma alaihi min zurriyatikuma Adam alaihi salam da zuriyoyinsu wato da matarsa da zuriyarsu yasa ya zama jami'i ba'dukum li ba'din adu sashinku da ƙarshe za zamanto makiya da sashi wato can idan kun sauka kun hayayyafa zuriyar ta yi yawa to za a samu tashin tashina za a samu gaba da kiyayya a tsakanin ba za a zamanto kamar da za a yi tsammani ‘yan uwan juna jinsi ɗaya asali ɗaya to me ya kawo kiyayya za a samu kiyayya min zulmi ba'dikum ba'da saboda yadda wa'ansu ku za su zalunci wa'ansu to sai wannan ya sababta adawa da kiyayya shi ma wannan Allah ya kaddara zai faru daga jarabawa ta ɗan adam a bayan ƙasa tun kafin ɗan adam ya sauko ya zo ya shimfiɗa shi a duniya an faɗi faruwar wannan walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi kuma kuna da matabbata wato wurin zama a cikin ƙasa kuna da matabbata wato wurin zama a cikin ƙasa wa mata'u da kuma wani abu na jin daɗi mata tamattauna bihi min nabatiha abinda za ku amfana da shi ku ji daɗinsa daga tsirranta da sauran abubuwan da aka halitta a cikinta abinda za ku mora ilahinin a zuwa wani lokaci ai waqtin in kida ya ajalikum zuwa karewar ajalinku da ma ajalin duniyar baki ɗayanta mana dai Allah ta'ala ya ce wa Adam alayhi salam bayan faruwar wa'annan wato faruwar wannan kuskure cewa zai sauko a duniya kuma zai zuriya zuriyar ma ga irin abin da zai auku a tsakaninta za a samu saɓani da ƙiyayya amma dai haka za a zauna a ban ƙasa har na tsawon wani lokaci kuma Allah ya tanadi duk abin da ‘yan adam ɗin za su buƙata don su rayu a zuwa ƙarshen ajalin rayuwar tasu da ajalin rayuwar duniya to kuma saƙon na cewa addini ainihin da Allah ta'ala yake so su yi shine musulunci yana nan gaba fatalaka adamu min rabbihi kalimatin sai adam ya karɓi waɗansu kalmomi daga wurin ubangijinsa Allah ta'ala ya sanar da su da shi waɗansu kalmomi na tuba tunda ya aikata laifi yanzu an tunatar da shi cewa ka manta an hana ka kuma ya tuna. Ya tuna cewa ya aikata laifi. To sai kalmomi Allah yake musa masa kalmomi na wato neman gafara. Kamar da Allah Ta'ala ya ambata a suratul Araf. Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Suka ce shi Adam da Hawwa, rabbana ya ubangiji mu zalamna anfusana, mun zalunci kawunan mu da muka saba wa haninka, da kace kada mu taba wannan bishiya mun taba, to mun zalunci kawunan mu. Wa in lam taghfir lana, in baka gafarta mana ba wa tarhamna ka ji kanmu lanakunanna min al-khasirin, lallai za mu zamanto wato cikin waɗanda suka tafi. To shi ne Allah Ta'ala ya ce fataba alai, bayan da ya faɗi waɗannan kalmomi suka yi tuba, fataba alaihi, sai Allah ya karɓi tubansa. Mimma la yaliqu bi maqamihi sharif, ya yafe masa abinda bai dace ba da yayi da matsayinsa mai ɗaukaka. Wa kad bayyana fi mawdi'in annahu akalaha wa huwa nasih, Allah Ta'ala ya bayyana a wani waje Al-Qur'ani mai girma a suratul Taha cewa Adam alayhis salam ya ci daga wannan bishiya halin kasancewar ya manta. Walaqad ahinna ila Adam min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azma, hakika mai wasiya ga Adam min qablu, kafin wannan lokaci muka yi masa wasiya kada ya taba wata bishiya, amma fa nasiya, sai ya manta. Walam najid lahu azma, ba mu samu karfin niyya ba a tare da shi, wato mana bai ankara ba. Yace wal ismatu la tantafi ma'an nisyan, cewa annabawa ma'asumai ne, to ismar ba ta korewa ta koru saboda mantuwa. Wato idan ma'asumi ya manta ya aikata laifi, to wannan ba zai zama ya karya ka'idar ta isma ba, shine abin da yake nufi. Ya sha'afa ya manta, abin ya kwanta masa, wani dalili ya sanya, abin ya kwanta masa ya aikata, sai aka tuna masa, to wannan ba zai kore kasancewarsa ma'asumi ba. Abin da yake kore isma ya zamanto inda annabi zai yi, to wannan ya kore ismasa kuma ba zai yi ba, shine ya nufi saba wa Allah gadan-gadan, da nufi ya fuskanci sabon Allah gadan-gadan, kamar yadda sauran mutane suke yi a wani lokaci, to wannan ba sa yi. Wa ma'a zalika uqiba bil khuruji min al janna, amma dai duk da haka sai aka masa horo da fitar da shi daga aljanna, ala haddi, a bisa ma'anar wani abu da ake faɗa, wato ba hadisi ba ne, amma dai wata hikima ce ta malamai. Hasanatul abrar sayi'atul muqarrabin, wai kyawawan abubuwa da mutanen kirki ga magari suke yi, to muqarrabin waɗanda suke suna da matsayi na kusaci babba a wajen Allah, wannan sai zama tamkar munana ne. Wato inda a ce mutum ne gama gari haka, ba mai matsayi irin na annabi Adam ba, ya sha'afa ya irin wannan, ko kula shi ma ba za a yi ba, ko kula shi ma ba za a yi ba, za a damu da shi ba. Amma da yake muqarrab ne, mai babban matsayi ne a wurin Allah, annabi ne, manzo ne cikin manzanni, to duk da cewa da sha'afa yayi wannan, to sai aka damu da shi har aka dau mataki. To shi yasa bayan Allah makusanta a wurin Allah su fi kowa gudun sabon Allah, kuma su fi kowa nisa a barin saba wa Allah, kuma an fi saurin kama su, ko kuma a ce musu dan me kuka yi kaza, saboda girman matsayinsu. Innahu huwa at-tawwabur rahim, lalle shi Allah shine mai yawan karɓar tuba daga bayinsa, kuma yawan zanibi da bawa ya aikata tun daga lokacin Adam alayhisalam har ƙarshen duniya. Ko da ma laifin na ganganci ne, in har bawa ya rusuna wa ubangiji yayi nadama yazo ya tuba ga Allah ya mika hannayensa domin biyayya sai Allah ya karbe shi Ar-Rahim kuma Allah mai jin kai ne ga bayin nasa Allah ka gafarta mana ka ji kan mu kullu muka ce da Adam wa Hawwa zuriyatihim da Adam da Hawwa da zuriyoyin su yahi bi domin ha jami'a ku sauka daga gidan aljanna baki daya malamin tafsirin sun yi sabani gidan aljanna ma da aka aje Adam da Hawwa ita ce aljannar wato jannatul ma'wa wacce aka tanada wa mu'minai bayan hisabi ko kuma wani lambu ne kasaitacce an samu maganganu da yawa amma dai sahihin saboda Ibnul Qayyim ya bayyana littafin Hadil Arwah da kuma wato bin nan Miftahu Daris Salam da wasu tafai da yawa shine cewa aljanna dai anin wacce aka tanada domin bayan Allah salihai bayan hisabi ita ce muka ce musu ebe domin ha ku sauka daga cikin ta jami'an baki daya fai ma ya tiyannakum min nihudan amma idan shari'a ta zo muku daga wuri na wato kashedin kenan kitabun wa rasul wato littafi da kuma manzo mana za ku sauka za a saukar da ku kuma za a aiko da littafi za a aiko da manzo wato da tafai da manzanni a cikin zuriyar ta Adam alaihi salam faman tabi'a hudaya to duk wanda ya bi shari'ar tawa fa amana bi ya imani da ni wa amila bid'ati ya aike da biyayya gare ni a kowane zamani mutum ya sami kansa a farkon zamani a tsakiyarsa a ƙarshensa to dai ba a rasa littafi ko saƙon manzo saboda haka wannan littafi na Allah saƙo da bayani na manzo manzancin manzo shine shari'ar wanda ya imani ya bi waɗannan shine da addinin musulunci a dunkule a koda yaushe wala khawfun alaihim to waɗannan babu tsoro a kansu wala hum yahzanun kuma ba za su yi baƙin ciki ba ba tsoro a gabansu bayan mutuwa abin da zai biyo baya ba su tsoro za a amintar da su mutuwarsu za ta zama musu hutu za su huta ne in sun zo mutuwa mutuwarsu hutawa ce babu tsoro a kansu wala hum yahzanun kuma ba za su yi baƙin ciki ba a kan wani abu da suka bari a baya ma'ana za su shiga aljanna wanda shiga aljanna aka ga babu tsoro a kansa a lahira sannan kuma ba zai taɓa baƙin ciki ba kan wani abu na duniya domin duk abin da mutum ya bari a nan duniya ai wahala ne komai daɗin da mutum ya bari a duniya ai wahala ce da aka kwatanta da rahama da ke gidan aljanna shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a duniya sajidul mu'min wajen nazul kafir saboda haka bayanin kenan wa'anda suka bi shari'ar Allah ta littafi da manzo suka musulunta suka yi imani suka yi da'a to ba su da wani tsoro a gabansu ba za su yi da na sani ba ba za su yi baƙin ciki ba akan abin da za su bari a duniya bisharan ma da za a musu kenan ko lokacin mutuwa wallazina kafaru wa kasabu bi ayatina amma wa'anda suka kafirta kuma suka karyata ayoyinmu lutufanmu suka bijirewa manzanninmu ba su bi su ba ulaika ashabun nar wa'annan su ne ƴan wuta hum fiha khalidun kuma su masu dawama ne a cikinta makisuna abadan za su zauna cikinta har abada la yafnauna ba za su ƙare ba bare su huta wala yakhruduna kuma ba za su fita ba to kaga ashe wannan bayani da ya ta maimaituwa a cikin littafin Allah har aka dangana da Alƙur'ani wannan bayani da ya maimaito a bisa harsunan manzannin Allah har daga ƙarshe ya zam a harshen manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa dai musulunci shi kadai ne addini karbabbe da zai tsayar da mai shi ainihin a lahira to an faɗa wa Adam alaihi salam da matarsa tun kafin su sauko ƙasa lokacin da sababbin saukowar ta kasance haka a zuriyar Adam alaihi salam duk wanda ya riko da tafarkin manzanni da tafarkin da tafan Allah ya zama musulmi ya rayu akan haka ya mutu da imani, to wannan ya rabauta ya samu ainihin aminci, ya samu tsira, ba zai bakin ciki ba. Amma wanda ya juya baya a barin wannan, to wannan ya yi hasara domin makomarsa ita ce wutar jahannama. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu akan wannan addini da ya ni'imta mu da shi, addinin musulunci, don mu rayu a cikin aminci da shari'ar, kuma ya zama mun mutu mutuwa ta hutawa, mutuwar da babu tsoro a gaba, ba baƙin ciki kuma a baya, don sarkin sunayensa da sifofinsa da kuma hasken alƙur'anin mai girma. Saboda lokaci, insha Allah, na za mu tsaya. Allah ya mana afuwa dangane da kusakuranmu, kuma ya ninka mana lada dangane da abubuwan da muke daidai. Allah ya tabbatar da mu akan tafarki madaidaici. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ونسألك اللهم عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.